Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu radio amfani sarauniya fara'a niya nomad fm da kuma dalol fm sai tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 zangon fm a birnin yamai kana za ya kama mu a alfa radio da ke kumasi a kasar ghana haka kuma za ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com sauraro assalamu alaikum barkanku da daren yau litinin 4 ga watan nuwambar shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harande tare da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammacin namu idan muka shiga cikin shirin kuwa muna dauke da rahoto akan wasu hanyoyi da za a bi don magance matsalolin rashin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya ta amfani da na'urorin zamani a cewar masana daga bisani sai mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine ta wace hanya kuke ganin mabiya addinai daban-daban za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa a tsakanin su musamman idan aka yi la'akari da yadda duniya ta koma a wannan karni na 21 da muke ciki lambar da ya kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 kana kuma muna tafi da labaran tamola amma a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri Shugaban Amurka Donald Trump da yake kara huskantar matsalolin lamba game da binciken tsige shi ya ce amsoshin da mai kurmato ya bayar a rubuce bai wadatar ba yana nufin mutumin nan da ya fara kurmata batun hirarsa da shugaban Ukraine inda yake cewa Trump din ya tarsasa Ukraine ta gudanar da bincike akan Joe Biden mai neman yiwa Democrat takara a zaben shekarar 2020 Trump ya rubuta a wani sakon Twitter yace dole ne a jawo mai kurmato ya bada bahasi a gaban majalisa saboda ba a yarda da amsoshin da ya bayar a rubuce ba Trump da ya kira committee da ke binciken tsige shi mai yaudara Trump ya yi tsokaci akan binciken tsige shi da majalisar wakilai ke yi na bayan nan ne wuni guda bayan da wani lawyer a nan Washington Mark Zaid yace wanda yake kare shi wanda kuma ya kurmata batun bai ambaci sunan shi ba yace ya amince zai amsa tambayoyi da Republican mako ya bayan Trump suka bashi a rubuce ba tare da bayyana jinsin sa ba su ko ɗan Republican sun ce waɗannan sharuɗa da aka ginda ya bai dace ba an kashe akalla mutane 5 yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashe akan masu zanga-zanga a birnin Bagadaza a cewar ƴan sanda da jami'an asibitoci a yau litinin Jami'an tsaro sun bude wuta akan masu zanga-zanga waɗanda suka karaso kimanin mitoci 500 daga ofishin Prime Minister kasar a yau litinin a baya jami'an tsaro sun yi amfani da barkonun tsohuwa da hasashen roba domin tarwatsa masu zanga-zangan da suke yunkurin haura shingaye da ke kusa da ofishin an kashe akalla mutane 250 tun lokacin da aka fara zanga-zangan injinin gwamnatin a farkon watan Oktoba a cikin dare jami'an sun harbe suka kashe akalla mutane 4 a birnin Karbala mai tsarki a Iraki yayin da wata kungiya ta yunkurin haura katangar ofishin jakadancin Iran a cewar jami'an Iran Iraki a yau litinin masu zanga-zangar da sun taru a wurin ne tun da yammacin ranar Lahadi suna ihu suna kira Iran ta yi waje Karbala ta samu walwala ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Babban jami'i mai kula da kira makaman nukiliya a kasar Iran ya sanar a yau Litinin cewar kasarsa ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na kira makaman nukiliyan, wani mataki da ake ganin ya sabawa yarjejeniyar shekarar 2015 wanda aka kulla tsakanin Iran ɗin da manyan wato ƙasashen duniya. Ali Akbar Salih shine shugaban hukumar makamashin atomic na Iran, ya faɗa wa talbijin ƙasar a yau Litinin cewar Iran tana kira wata na'urar sarrafa uranium da ake kira IR6 wanda zai ƙara saurin sarrafa uranium fiye da IR1 wanda aka baiwa Iran ɗin daman kirawa a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyan. Salih ya ƙara da cewa Iran tana aiki ta kira irin wannan na'urar mai tsananin sauri sosai wurin sarrafa uranium. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta kira ga Iran ta takaita ayyukanta da nukiliya a matsayin martani na tuhumar da ake mata game da shirin nukiliya. Iran ta ce tana aikin kera makaman nukiliya ne saboda zaman lafiya, amma kuma ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata domin a ɗauke ta takunkumin tattalin arziki da aka ɗora mata. Tun lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar a bara, Iran ta ƙi mutunta sharuɗoɗin da aka gindaya mata, ciki har da wuce gona da iri a kan kayan da aka hana ta ƙerawa da kuma wuce adadin da aka bata na ƙera wato na ƙara ƙarfin makamashin uranium. Da ƙarshe Pakistan ta rufe ofishin jakadancinta a babban birnin Afghanistan wato akan wasu dalilai na tsaro da bata bayyana ba. Pakistan ta ce za ta ci gaba da rufe ofishin nata a birnin Kabul har sai ba ta gani. Ma'aikatan harkokin wajen Pakistan ta umarci ofishin jakadancin ya gabatar da duk wata babbar damuwa na tsaro da kuma kiyaye lafiyar ma'aikatan diplomasiyyar Pakistan a can Kabul din. Pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa an tsangwami ma'aikatan ofishin jakadancin kana wani babur ya afka wa motar ofishin yayin da ma'aikatan ke kan hanyarsu zuwa wurin aiki. Dangantakan Pakistan da Afghanistan dai ta daɗe tana cikin wato wani hali mawuyaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Hukumar da ke kula da kamfanonin sadarwa ta NCC a Najeriya ta ɗauki wani sabon salo don yaƙi da ta'addanci da yaƙi da zamba da yake ci ma al'ummar Najeriya tuwa ƙwarya. Ibrahim Abdulaziz ya halarci wani taro da hukumar ta shirya ga kuma tsarabar da ya aiko mana.
Wannan ne ma dai karon farko da hukumar hakokin sadarwa ta NCC ke ma shirya irin wannan taron masu ruwa da tsaki a shirin Arewa maso gabas, taron da koyi ta hanyoyin daƙile matsalar tsaro musamman ma garkuwar jama'a da kuma bunƙasa fasaha sadarwa ga 'yan ƙasa musamman a wannan lokaci da ake samun sabbin dabaru. A jawabinsa, shugaban hukumar ta NCC Farfesa Umar Ɗanbata ya ce hukumar a yanzu ta yanko domin kawo ci gaba domin bunƙasa sadarwa a Najeriya da su kawo ci gaba ga harkar tsaro da kuma tattalin arziki. Ɗanbata, wanda mataimakin darakta ta fannin hanyoyin sada zumunta da yaɗa labarai ta fannin tsaro Cidi Dego ya wakilce shi, ya buƙaci jihohi da kuma sauran masu ruwa da tsaki da su ba da goyon baya. Tuwai koya masana ke kallon fannin sadarwa a Najeriya Farfesa Sahalu Junaidu da ke zama shugaban sashen koyon sanin na'ura mai kwakwalwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ma ke cikin wanda suka gabatar da makala a taron, ya ce ko dole ne fa a tashi tsaye muddin ana so Najeriya ta ci gaba.
Irin wannan taruka zai wayar da kan jama'a kamar yadda nan bayanan da ne muku mutane su san cewa akwai hoɓɓasa da NCC take yi don ci gaba da yaɗuwar harkar sadarwa a Najeriya. domin ci gaba da tattalin arzikin sa. Tattalin arzikin
Professor Najeriya yanzu na fama da matsalar kalubale ta fannin tsaro wanda kuma ya danganta kamar da hukumar ta yansu suna aikin ta musamman abin da ya shafi in kudu irin garkuwa da jama'a da san shi ta wayar ana ma magana san su kusan abin kuma na neman gagar kundila me ya kamata ta hukumar ta NCC ta yi
ayin kan lura da abubuwan da wannan sabon ministan yayi wanda kuma ya ce su NCC din su duka yi tun daga nan ai kaga kowa ya shiga taitayin shi kuma za ka ga ita kanta NCC abin da take yi ta kara hobbasa na cewa tunda shi minista wato malam Fantami ya riga ya ce musu duk matakan da za a dauka a dauka yanda duk wani wanda ya garkuwa da mutane ya kira wata waya cikin awa daya haka mata su fadi duka cikakken bayani akan wannan
shi ko Professor Muhammad Dauda na Ciben Nise yace Najeriya na da kwararru ta fannin kimiyya da fasaha da ma hanyar sadarwa da za su iya kera tsara muddin ku aka kula da kuma alkin tasu
irwan taro abinda muke so mu gani an hada software da hardware a fito da machine wanda 100% made in Nigeria ko kuma local content da zama yana da yawa a gane ba za mu ci gaba da relying akan ko kuma mu ci gaba da dogaro daga abin nan kasashe waje suna kawo mana wannan da wancan ba a'a mu muna so mu yi namu kuma muna iyawa ba wai ba mu iyawa bane saboda haka a hada karmi da karmi a ga ya wai a fito da machines wanda su taimaka mana a fito da hanyoyi wanda yake za mu yi na kanmu ba wai za a kawo mana mu yi kokari mu yi amfani da shi ba a'a wannan mun san dama mu muke saboda haka daidai da yadda muke so ne
mahallata taron dai sun ko fito ne ma daga jihar Arewa Maso Gabas inda gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Murfin Tiri wanda sakataren gwamnatin jihar Injiniya Bashir Ahmad ya wakilce shi yace za su ci gaba da bada goyon baya domin samun nasara
in har muna da niyya ƴaƴanmu su ji daɗin rayuwarsu a gaba dole ne tun yanzu a koya musu wannan don haka sani haka mu a gwamnati za mu yi iya ƙoƙarinmu mu tabbatar makarantunmu inda yaran muke zuwa suna da waɗannan na'ura waɗanda za su koyi yanda ake amfani da su saboda su ma kar a bar su a baya nan gaba.
A taron an ko tabbatuwa da dama da suka hada da zagin kwangi da ake wa kamfanonin sadarwa ke yi na tura sakonni ba tare da an nema ba ga kuma batun zaftar kuɗaɗe daga masu amfani da wayar salula. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Magai da Ibrahim Abdulaziz. Masu raro, kamun mu kai ga buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku za mu shakata da wannan faifan. Kada kuma ku manta. Maudu'inmu na yau shine ta wace hanya kuke ganin mabiya addinai daban-daban za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa tsakaninsu musamman idan aka yi la'akari da wannan yanayi da ake ciki na wannan karni na 21 mu shakata da wannan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Taraba. Wa muke da shi daga Taraba?
kuna magana da Chindo Akwana daga Taraba Rukari local government.
To Mallam Chindo muna jin ka.
To abinda ya kamata ayi malaman addinin nan idan za su yi su fadi abinda Allah ya ce Annabi ya ce a daga fiskan musulunci kenan su kuma mabiya addinin Krista su fadi abinda yake cikin babu na gaskiya ba son zuciya ba idan aka sa son zuciya to daga nan shine ake samun rikici duk abinda kuma ya kamata a fada Allah ne ya ce to a fade shi gaskiya kar a bi kuma abinda gwamnati ke so kaga malami mai wa'azi yana magana interest na gwamnati ko kuma shi pastor yana magana interest na gwamnati domin ya yi niyan shi ya ja to kaga idan ana haka son zuciya shiga ke sai ga ana samu conflict na interest to daga nan sai kaga an samu hayaniya sai kaga kuma ba a son a fadi gaskiya abubuwa na rikicewa kaga wannan yana yi a'a domin gwamnati nashi ne a'a
to mun gode Chindo da naka gudunmu bari mu koma jihar Kaduna muke da shi a jihar Kaduna
Assalamu alaikum dakta
wa alaikum assalam
a sunana Abdullahi Lalace da tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
to Mallam Abdullahi muna jin ka
a to na farko dai gwamnati tana da rawar da za ta taka a cikin wa'annan addinan namu saboda yana da kyau da amfani da karakuna su dinga wayar mata ainihin su kamar malamai da fasoci irin kai su dinga wayar mata kuma al'umman su to in akai haka wannan bambance-bambancen na addini za a samu matsala amma gwamnati in bata shigo al'amarin ba to mu mutanen gari da kuma sarakuna ba za su iya ba sannan kuma gwamnati akwai masu shawara kamar na addinin Kirista da na musulmai yana da kyau gwamnati ta jawo su suna ba ta shawara akan yadda za ta tafiyar da irin malaman addinai
to mun gode Mallam Abdullahi bari mu tafi jihar Jigawa muke da shi a Jigawa
kana maganar dan iya taurin gidan Adani mai wanki bakin ruwan kofa karamin hukumar taurin jihar Jigawa Najeriya
to dan iya muna jin ka
eh hakikanin gaskiya kamata ya addinan nan guda biyu duk wanda zai fito ya ga ya gwamnati gaskiya babu wani kwanace-kwanace
eh
kar ai magana ta san rai duk abin da ya kamata to kamata ya ga ya gwamnati sannan kuma a tsaya kowanne su na wannan bangare da Kirista da Musulmi kowanne suke jan hankulan magoya bayan su
to mun gode bar mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
Ibrahim ne wancan zaharin mai gode a Kimba.
To Mallam Ibrahim muna jin ka.
To masha Allah, lalle gaskiya ana samun sabani game da ainihin dukkan musamman da fagan tsakanin bangaren Kirista da Musulmai.
Eh.
Yawa, domin saboda bangaren Musulmi an saki koyarwa ta Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam.
Eh.
Kuma Kiristoci su kuma sun saki ainihin koyarwa ta Bible da suke karatu akan shi. Shi ke kawo mana wannan sabanin.
To mun gode Mallam Ibrahim. Mun gode. Bari mu tafi jihar Taraba kuma. Wa muke da shi a Taraba?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bayar Ismail daga Taraba, Sarona local government a mai Tarari.
To Mallam Bayar muna jin ka.
Ni kam a gani na ya kamata a sa wani hukuma wanda yake lura da musulunci da kiristanci domin su ne ya kamata su dinga abin nan su dinga kawo maslaha tsakanin addinai kuma su dinga ba wa talakokin shawara in ba haka ba gwamnati kare ba ta isa ta yi wani abu ba.
To mun gode Bayero bari mu koma jihar Niger Kwantagora wa muke da shi a Kwantagora.
Alisu Ande kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora.
To injiniya mai gero muna jin ka.
Wato gaskiya game da wannan bayani shugabanni na addinin musulunci da Kirista ya dace kowane ya gyara mutane da kunni da wa'azi da nasiha a zamna lahiya in ba ta haka an kabe to akwai matsala amma inda duk ana samun shugabanni suna wa mabiyansu bayanin muhimmancin zama lahiya to insha Allah za a samu nasara a Najeriya insha Allah.
To ku talakawa fa me yana ku gudunmawar?
Talaka ayan shugabannin sun kai bayani mu ma sai a umurni sannan kuma kai talaka duk inda ake jima da kaga ana ko ta zama ko wani rikici ko sai ka zo ka yi bayani na zama lahiya.
To mun gode injiniya bari mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba.
Jamilu bugawa ne karamar hukumar
to Mallam Jamilu muna jin ka.
yadda wani ina ga gaskiya kamar maluma da ɗan siyasa kusan cikin addini da yake faruwa ga sanadin su ke haɗawa. Idan malami ko pastor zai wa'azi ta sa ta sanne a gaba, kada lokacin siyasa ya kamata majalisar dokoki ma ta sa doka ne. Duk lokacin zaɓe in ya zo, kada malami ya ce kar ku zaɓuwa ne don samu kuɗi ba ne, ko kuma kar ku zaɓuwa ne don ba kirista ba ne. Haka duk ɗan siyasan da ya yi wani magana a kan magana addini lokacin zaɓe, to ya kamata a ɗauki mataki a kansa. Ina ga haka shi ne zai kawo matsala a ƙasar nan.
To mun gode. Har yanzu dai muna jihar ta Taraba, wa muke da shi kuma?
Kana magana da Muhammad Hussein Madara ta lokacin mamma yanzu iya malamin kuni ne. Din lokacin jaman Taraba State.
To Malam Ahmad muna jinka.
Yawa, kamar yadda wanda na baya sauke faɗa, malaman sun bar koyarwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma su ma haka sun ci gaba sun bar koyarwa na Musa alaihi salam.
Eh.
Yawa, ya kamata a kafa cuɗanya tsakanin kiristoci da musulmi. Za a ga wani lokacin kiristoci ba sa bari ƴaƴansu su yi cuɗanya da ƴaƴan musulmi. Hatta su musulmi ba sa bari ayan su birin da cuɗanya da ayan kiristoci. Idan ana samun irin wannan shi ne tun daga kan yara su kawo suna tare suna cuɗanya nan da.
To mun gode Malam Muhammadu, bari mu tafi Baucin Yakubu, wa ke magana? Wa alaikum salam, sai ka daga muryarka.
Yawa, sunana Ismail Muhammad Bello ne, gari da shinkafa kasuwar Wil.
To Malam Ismail muna jinka.
Maganan gaskiya ya ta'allaka ce daga mu ma kanmu mafiya da kuna fara da zamu taka. Saboda rungumar dan uwanka sister da muna nuna bambanci a tsakanin in mutum kai musulmi ne ta san na ta bane kirista shi ma ana nuna masa daga ko koyarwar mu ne za ta ko kuma san ran mu ne zamu ce sai mu kai ga mutum ya tsaya wannan wani kan.
To Allah ya kyauta, mun gode Malam Ismail. Bari mu koma garin gwamna, wa muke da shi a Kaduna?
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
To sunana Suleiman Aisali, na kira ku daga cikin garin Kargodam, daga lokacin gama Kaduna Najeriya.
To muna jin ka.
To a dan gaskiya yana da kyau a ce malaman nan guda addinan nan guda biyu wato musulunci da kirista duk sun da za su yi wa'azi, yana da kyau a ce sun jawo kan hankalin al'umma ne gabaki daya. Koko ma ta ga malami ya danganta ka a bangaren siyasa, koko yana kare bayan wani dan takara wanda zai goyi bayan shi, gaskiya wannan ya dana da kyau a cire shi a harkan wa'azi gabaki daya, don wannan yana kawo mana rudu a ƙasa gabaki daya. Gaskiya don goyi bayan mutumin da yake magana cewa gaskiya da siyasan nan da harkan wa'azi nan shi yake kare rikici ta mana Najeriya, ya kamata duk wanda zai wa'azi a san abin da zai faɗi, kuma a rubuta mai za a yi abin da zai wa'azi a kai, ba wai ya koma yana zagi ɗan siyasa koko ɗan siyasa ya bashi kuɗi yana kuma nima mashi al'umma ta harkan addini, wanda cewa wannan bai dace ba. Ina muku fata alkhairi.
To mun gode Malam Sulaiman, bari mu tafi, muna nan har yanzu a Kaduna, wa ke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Kana magana da Kani mai wankin hula gidan makaranta jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Kani muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiyar magana ni ina ganin kusan a tsakanin malaman addinin musulunci da na kirista kusan sakin abubuwan da yake koyarwan da suka zo da shi a baya shi ne kawo musu irin wannan matsalolin. Dalili ko babu yadda za a yi a ce kai da malami da kake karantarwa ba za ka koya mutane ainihin abubuwan da Allah ya ce ba, amma sai ka koma kuma kana tunzura su kana faɗar musu wasu irin maganganu. To a gaskiyar magana sai mun tsaya tsayin daka malaman nan sun samu akan sai sun samu akan hanya, to shi ne za mu samu ci gaba kuma za mu samu zaman lafiya. Amma matukan suka saki irin wa'annan daman suka je suna bin 'yan siyasa ko suna bin wasu irin mutane haka wanda yake don su ba su wani abin duniya da sa a jinsu, to ba za a samu irin wa'annan sulhun ba. Na gode Kani.
To mun gode Malam Kani, bari mu koma jihar Jigawa, muke da shi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Siraji Lamfan ne daga Kirma.
To Malam Siraji muna jin ka.
Ni fatan alkhairi da muku, saboda na kai shekara biyu na fama ban samu ba, sai Allah ya sa na samu.
To to menene naka gudunmawa ga wannan maudu'in namu na yau?
Wallahi yanzu na riske ku.
To muna magana ne akan taya mabiya addinai daban-daban za su haɗa kawunan su don samun zaman lafiya.
Wannan yana gurin shugabanni su ya kamata su zama kamar amana na gargajiya haka na masarautu. ya kamata su ringa bada gudunmuwa suna bita bita kamar lokaci lokaci ga jama'a.
Su kuma al'umma kuma fa
da kristoci ne.
To su kuma al'umma fa
al'umma ya kamata su ringa manya kamar na unguwanni haka su ringa zama da su kristoci kamar da su musulmai din a ringa zama na fahimtar juna tsakani.
To mun gode. Tau masu rarar iyaka abinda za mu yi dauka kenan a yau sai kuma gobe insha Allah za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu agogo ma nan Washington DC yana cewa karfe 3:54 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasashen Najeriya da Morocco da kuma Masar musamman kungiyoyin bidiyo da za su shiga da dawalin matakin rukuni a gasar kofin kalubalen ka na kungiyoyin nahiyar Afirka da za a tsara a ranar 10 ga watan nan na Oktoba. Kungiyar Enyimba ta Najeriya ta sami shiga ne bayan ta doke Galaxy ta kasar Afirka ta kudu yayin da ita ko Enugu Rangers ta galaba akan kungiyar ASC Kara ta kasar Togo. Kungiyoyin Masar biyu da suka sami gurbi kuwa su ne Al-Masri da Pyramids waɗanda su kuma suka yi galaba akan kungiyoyin Code O ta kasar Seychelles da kuma Young Africans ta kasar Tanzania. Daga kasar Morocco kuma Hassania Agadir ta sami tsallakewa tare da Doke Green Eagles ta kasar Zambia yayin da ɗaya kungiyar ita ce Resistance ita kuma ta doke Force Juniors ta kasar Madagascar. Kungiyar ƙwallon ƙafa Real Madrid ta kasar Spain nan tana kokarin sabunta zaurucin dan wasan gaba na kungiyar Liverpool Mohamed Salah. Rahotanni sun bayyana cewa yanzu haka kungiyar ta saka sala a jerin farautanta a daidai ta'adda tauraron dan wasan ke ci gaba da haskawa a Liverpool inda aka ruwaito cewa Real din tana shirin taya dan wasan dan kasar Masar akan kuɗi euro miliyan 130. Kungiyar Real Madrid da kuma ake ta'allakawa da zaurucin dan wasan Manchester City Raheem Sterling a watan da ya shige ta dan yi famar jan ciki a cikin wannan kakar wasannin yayin da har yanzu sabon cefaninta daga Chelsea Eden Hazard bai daidaita zama ba tare da soma nuna mu'jizar kwallon da yake yi a tsohuwar kungiyarsa ba yayin da kuma zaman Gareth Bale ke kaiwa ƙarshe a kungiyar a ƙarshen kakar wasanni tuni da ta watsa taron neman mai gurbinsa tare da zaɓin Salah domin yin haka. Kungiyar Liverpool ta Ingila ta ture Barcelona ta kasar Spain ta koma kungiyar da ta fi kowace a nahiyar Turai. Kirisi ya rage wa Liverpool din ta sha kashi a wasanta na Premier da Aston Villa a ƙarshen mako to amma ta yi waiwayin baya ta yi galaba da ci 2-1. Barcelona da ada take ta sama a yanzu ta koma ta uku domin kuwa Manchester City ce ita ko ta kutso ta ƙare matsayin ta biyu a Turai. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
To a gaida na Sanyin na yanzu kuma barin ba baba ya koma makeri ware don ya kawo mana labaran duniya a takaici.
Shugaban Amurka Donald Trump ne yake kara huskantar matsin lamba game da binciken tsige shi. Ya ce amsoshin da mai kwarmato ya bayar a rubuce bai wadatar ba. Yana nufin mutumin nan da ya fara kwarmata batun hirarsa da shugaban Ukraine cewa shi Trump din ne yana tarsasa Ukraine ta gudanar da bincike akan Joe Biden wato mai neman yiwa Democrat takara a zaben shekarar 2020. Trump ya rubuta wani sakonsa na Twitter cewa dole ne a jawo mai kwarmato ya bada bahasi a gaban majalisa saboda ba a yarda da absoshin da ya bayar a rubuce ba. Trump da ya kira kwamitin da ke binciken tsige shi mai yaudara. An kashe akalla mota 5 yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashe akan masu zanga-zanga a birnin Bagadaza a cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibitoci a yau Litinin. Jami'an tsaro sun bude wuta akan masu zanga-zanga waɗanda suka ƙara soki bayan mitoci 500 daga ofisin Prime Minister kasar a yau Litinin. A baya jami'an tsaro sun yi amfani da barkonun tsohuwa da harsashen roba domin su tarwatsa masu zanga-zangan da suka yi yunkurin haura shingaye da aka datsa a kusa da ofishin.
To ma sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin Baba Yakubu Makeri sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu wa wannan dare sai muke muku fatan alkhairi ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam.